Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren biyo a shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fiye da mutane 230,000 ne jiya Asabar a fadin Faransa suka yi zanga-zangar kin amincewa da matakan da aka dauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ciki har da tilasta ma'aikatan lafiya yin allurar rigakafi da samar da katin shaida na lafiya domin shiga wasu wurare. Mako na hudu kenan ana zanga-zangar, kuma shine mafi girma ciki har da zanga-zangar birnin Paris da Nice da Montpellier da Lyon. Inda 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zangar waɗanda suka jefi 'yan sanda. Matakan sun haɗa kan masu tsauraran ra'ayi na Faransa, a cewar kamfanin lancin labaru na Reuters. Ma'aikatan lafiya suna da har zuwa ranar 15 ga watan Satumba da su yi allurar rigakafi ko su fuskanci dakatarwa. Mummunan fada ya barke jiya Asabar tsakanin bangarorin da ke gaba da juna na jam'iyyar SPLAIO ta mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar, inji kakakin sojansa a cikin wata sanarwa. Rikicin ya barke ne bayan da abokan hamayyar Machar suka bayyana a wannan makon cewa sun sauke shi daga mukamin shugabancin jam'iyyar da sojojinta. Sojojin da ke ƙarƙashin jagorancin wani jiran na hamayya a jam'iyyar, Simon Gett Duwal, sun kaddamar da farmaki kan mutanen Machar waɗanda suka fatattaki maharan, inji kakakinsa Kanallan Paul Gabriel. Dakarun SPLAIO na Machar sun kashe manyan janar-janar guda biyu da sojoji abokan gaba fiye da 27, yayin da suka rasa maza uku, inji shi. Jami'an tsaron Mozambique na hana dubun-dubata fararen hula da hare-haren 'yan ta'adda a kewayen garin Palma da ke arewacin ƙasar Kaura zuwa yankuna masu tsaro, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yawancin waɗannan mutanen sun tsere ne daga gidajensu lokacin da mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS suka kaddamar da hare-hare na musamman kan Palma a ranar 24 ga watan Maris, inda suka kashe mutane da yawa yayin da suke shiga garin mai tashar jiragen ruwa. Da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira sun nemi mafaka a ƙauyen Kuntunda da ke kusa da wajen wani babban aikin iskar gas mai kusan kilomita 5 daga Palma, inda kungiyar Human Rights Watch ke ikirarin a cikin rahotanta da aka fitar ranar Juma'a sojojin sun yi musu tarko. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam ya kashe wani matukin jirgin saman sojin Afghanistan a wata gundumar Kabul a jiya Asabar, inji jami'ai, a wani hari da kungiyar Taliban ta dauki alhakin kaiwa. Matukin jirgin da ya mutu jiya Asabar, Hamidullah Azimi, yana cikin tafiya lokacin da wani bam din da ke makale a cikin motar sai tashi. Jami'ai sun kara da cewa fararen hula 5 sun ji rauni a fashewar. Azimi ya samu horo kan tashi da saukar jirage masu saukar ungulu samfurin UH-60 Black Hawk, kuma ya yi kusan shekaru 4 yana aiki da rundunar sojin Afghanistan, kamar yadda kwamandan rundunar sojin Afghanistan Abdul Fattah Ishakzai ya shaida wa Reuters. Ishakzai ya kara da cewa Azimi ya koma Kabul ne tare da iyalansa a shekara guda ta gabata saboda barazanar tsaro. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce a cikin wata sanarwa Taliban ce ta kai harin. Mutanen da ke zaune a cikin gandun daji na arewacin jihar California sun tsinci kansu suna fama da fuskantar barazanar wutar daji mafi girma a tarihin jihar da take barazanar kone dubban gidaje zuwa toka. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Dizzy mai saurin yaduwa, wacce ta kone yawancin garin Greenville, ta lalata gidaje 268 da sauran wasu manyan gine-gine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau zauren na cike da manyan baki maza da mata. Darasinmu na yau shine Najeriya da kalubalen yan aware. Bari mu miƙa na'urar magana ga abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya wanda zai gabatar da manyan bakin namu. Nasiru, gare ka.
Daga farko a hannuna na dama kenan akwai injiniya Zakari Ahmad Roje wanda dan gwagwarmaya ne shugaban wata gagaruwar kungiya ce ta wanzar da zaman lafiya wanda kuma ya taba yin wata kungiya da ta shafi yaki da cin hanci da rashawa amma yanzu ya ƙara inganta kungiyar ta koma zaman lafiya da haɗin kai. Injiniya, barka da zuwa. Sannan muna da Madugu uban tafiya kan harkokin tsarin mulkin Najeriya da kuma lamuran harkokin shari'a wanda ya shahara kwarai da gaske a kafafen labaru saboda irin ayyukan da yake. Ko muna masa ma kuma tayashi murna saboda lambobin girma da yake ta samu a kwanakin nan, wato barista mai nasara Kogo Ibrahim. Barista, barka da shigowa wannan Hajiya ta ce min ban ce doctor ba, to amin abuwa. Sannan sai kuma da gani kaga arewacin Najeriya, wato da shiga wato ba tambaya kenan, kaga babbar riga da hula zanna yar Borno, wato shugaban kwamitin ko kuma in ce zauren dattawa na haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, Malam Nastura Ashir Sharif. Zo barka shi ga wannan doctor. Shi yasa a yi ba mu yi kuma rashin adalci wanda muka sa mata uwayen ƙasa a babban teburi. Dama mata ai su suka haifi maza ai. In ma mazan kaɗai suka zauna a kan teburin dai mata suka haife su. Don haka babu wani rashin adalci a ciki, wato Hajiya Maryam Mamman Nasir wacce yake uwa ce a wannan zaure. Hajiya Maryam, barka da shigowa wannan zaure. Yawwa, to ina cikin magana ga George Omonia Daniel da tawagarsa sun shigo ɗakin wannan taron. Muna da irin injiniya Kailani Muhammad wanda tsohon shugaban matatar man fetur ne na Kaduna wanda duk da ya ce ba shi da rijiyar man fetur har yau. Muna masu maraba da shigowa wannan zaure. Ga masanin tattalin arziki Malam Yusha'u Aliyu, shi ma shigo wannan zaure. Da dai dukkanin sauran baki. Yanzu gadan-gadan za mu fara wannan zaure. Ina ga za mu fara daga babban teburi. Ina ga ita tun da Hajiya na waya, ina ga za mu tafi kai tsaye. Za mu fara bada dama ga barista mai nasara Kogo Ibrahim saboda ya faɗa mana tanadin tsarin mulki kan yadda ake raba ƙasa.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullah. To, mun yayi gari a jamhuriyar Najeriya. Mun ta samun cece kuce a sabili da wasu korafe-korafe da waɗansu waɗanda muke zaune zaman lafiya a jamhuriyar Najeriya suke tasowa a dukunkune. Ana magana ƙasa ta samu rabuwa ko ta samu tsaguwa. Wasu sun taso sun ce ai sai a gyara tsarin mulki, wasu sun ce a ba su dama ma su tafi, wasu sun ce su za su yi tsarin tsaransu gefe guda daban, wasu kuma sun ce a mulki dole a yi karɓa 2023 wajibi ne a basu. Wasu ma har sun taso sun ce ai su buƙatar da suke da ita shine federaliya ko tarayya ba ta da ƴancin zuwa ta kama wani wanda yake a cikin shingen jihar su sai idan da izinin gwamnati su. To duka irin waɗannan abubuwa dai sun taso ne a sabili da sakamakon taro na haɗaka kai da gwamnonin jihohin kudu guda 17 suka yi. To, haka nan kawai abu ne wanda yake bai kamata ya jawo hankalin jama'a ba. Amma idan kai la'akari da muhimmancin kujerar gwamna a demokradiyyar Najeriya da kuma muhimmancin duk wani abu wanda ake neman maida shi ya zama na ra'ayi, wato yana shiga a zukatan jama'a wanda za a iya tafiya haihuwa bayan haihuwa, wannan ra'ayi na hayayyafa. To, abu ne wanda yake wajibi ne mu duba shi da kyau. Wannan da ake kira gwamnoni na sashen kudanci na Najeriya, ko ka kira su na sashen arewa, ko ka kira su na sashen kudanci, ko ka kira su na sashen ko ina ne, babu shi a gaba daya tsarin mulki ko kuma kowace doka ta Najeriya. Babu wannan tsari, babu wani abu da ake kira shiya. asali an samo asalin shiya ne daga tsarin mulkin jam'iyyar PDP lokacin da take shugabancin Najeriya. Sashi na bakwai na jam'iyya din suka bada dama na cewa za a riƙa yin irin wannan karɓa-karɓa din. Wannan tsari ne nata a cikin jam'iyya amma bai shafi shugabancin ƙasa da ta yi ba. To saboda haka babu wata doka wadda ta kafa wani abu da ake kira shiya-shiya. Idan ka kawo magana cewa a yi muku wani abu na shiya, misali ka ce a yi 'yan sandan shiya ko ka ce a yi muku wani abu na shiya, to ka yi karan tsaye ga sashi na ɗaya da na biyu da na uku da na huɗu da na biyar da na shida da sashi na 14 sakin sashi na ɗaya da sakin sashi na biyu da sakin sashi na uku da sashi na 15 sakin sashi na ɗaya da na biyu da na 16 da na 17 sakin sashi na ɗaya da na biyu da sashi na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin Najeriya. Dalilin kafuwar gwamnati gaba ɗaya sashi na 14 sakin sashi na ɗaya ya faɗi shine domin a tabbatar da tsaro da jin daɗin walwalar jama'a. Sannan kuma sashi na 14 sakin sashi na ɗaya ya ce ƴanci na a yi abin da ake so yana tattare ne ga jama'a. Sannan wannan sashen kuma ya ce demokradiyya ita ce tsarin mulkin da za a tafiyar da shi a Najeriya. To idan demokradiyya ita ce tsarin mulkin da za a tafiyar da shi a Najeriya, do abin da za a yi wajibi ne a yi la'akari da menene mafi rinjayen jama'a suke bukata. Tsarin mulkin nan na Najeriya yanda ya taho, idan kana bukatar wani abu da ya shafi harkar tsaro, to dole ne sai ka yi fasali ko kuma canji na sashe na 153 ka la da ma. Don nan ne aka yi majalisar tsaro ta ƙasa da majalisar 'yan sanda ta ƙasa da kuma hukumomin tsaro na ƙasa. Sannan kuma sashe na 214 zuwa 218 ya ba da hurumi ga rundunonin ƙasa ya ce ƙarƙashin federaliya na tarayya suke. Sannan sashe na 130 kuma ya ce shugaban ƙasa shine babban kwamandan askarawan sojojin Najeriya wanda shine zai fito da taswirar duk abin da za a bi. Idan kuma kana ganin baka amince da duk wani tsari wanda tsarin mulkin nan ya fiyo ba, to tsarin mulki sashe na ɗaya ya ce dolan ka ne duk abin da za ka yi sai ka yi a tanade-tanaden da tsarin mulki ya ce. Tsarin mulkin nan har da gyara na kan shi in bukata ta taso ya yi jadawalin matakai da za a bi. Sashe na 8 da sashe na 9 na tsarin mulkin Najeriya a yanda za a bi a gyara wannan tsarin mulkin Najeriya. To saboda haka duk wani wanda ya ce bai yarda da taken Najeriya ba, wato sashe na 15 sakin sashe na 1 inda ya ce haɗin kai da yaƙini da amincewa da haɗin kan mu dunƙulallun ƙasa shine dalilin abin da zai kawo mana hanya da za mu samu kwanciyar hankali da jin daɗin al'umma. To duk wanda bai yarda da wannan ba, to sai ya koma baya ya duba tarihi. Tarihin ƙasar nan dai tun lokacin da aka samu 'yancin kai, arewa ita ce wadda kusan aka bata girmamawa saboda demokradiyya magana ce ta yawan ɗan adam, ita take da mafi rinjayen yawan ɗan adam, ita take da mafi rinjayen girman ƙasa, ita kuma take da mafi rinjayen abubuwa na albarkacin ƙasa kamar abinci da kuma sauran abubuwa. To saboda haka abu ne na hukumomin gwamnati su kokarin ilmantar da waɗannan. Duk da yake wani lokaci wani zai yi wani abu wanda yake ba rashin ilimi ba ne, saboda mafi yawan waɗannan gwamnonin da suka zauna ƙwararrun lauyoyi ne waɗanda yake masana harkokin doka da kuma tsarin mulkin kanshi, suna da masaniya duka waɗannan. To ji ta siyasa gaba ɗaya tsari ne na gina dattawan al'umma, abinda ake kira statesman. Duk wani wanda yake ya shiga siyasa, to ya shiga ne wanda yake daga ƙarshe ana tunanin kyawawan nagartattun halayen shi su ne za su iya sawa ya zama zakaran gwajin dafi a fito da shi. Najeriya ba yanzu ta fara ba mutanen kudu shugabanci ba. Lokacin da za a samu 'yancin kan ƙasar nan, marigayi Dr. Nnamdi Azikiwe an ga cancanta shi. Shi da kanshi ya ce sa Ahmadu Bello ya shugabanci Najeriya a matsayin shi na shugaban jam'iyyar NPC wadda ta fi girman jama'a, ta fi kuma tsatsan mutanen da suka fi yawan jama'a ta fuskar demokradiyya. Aka ce a'a, kai muke so ka zo ka shugabanci Najeriya. Ya amsa wannan roƙo da arewa ta yi ya zama shugaba. Kuma ba da daɗewa ba muka sake maimaita irin wannan. Shugaba Olusegun Obasanjo a saboda la'akari da kwana na watanni 30 da ya yi yana shugabancin yakin ba sasa da aka yi na a tabbatar da haɗin kan ƙasar nan, an kashe sama da mutane 3 million. Ya yi ƙoƙari ya jawo ƙasar nan aka samu haɗin kai shi da ɗan uwan shi Janar Gawan. Muka ce dawo ka zama ungozoma da za ka yanke cibin dawowar demokradiyya. Aka wanke shi tas-tas daga gidan fursuna, aka ba shi shugabancin Najeriya. 'Yan arewa suka shugabanci wannan. Aka wuce kuma kwanan baya ma ba da daɗewa ba, muka dauko wani saboda biyayya da kyawawan halayen shi da tunanin Najeriya rumfa ce wadda take za ta rike kowane al'umma. Muka kira shi muka ce shi ma ya zo, aka wanke shi tsaf-tsaf, aka ce ya zama shugaban Najeriya daga yankin Niger Delta, Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Ta saboda haka an kai la'akari da wannan, babu wani bangare na Najeriya nan da bai samu shugabancin kasar nan ba. Arewa maso yamma ta samu, arewa maso gabas ta samu, marigayi sa Abubakar Tafawa Balewa yana nan, arewa ta tsakiya ta samu, General Gawan na nan da ranshi, Abdulsalami Abubakar na nan da ranshi, shugaba Ibrahim Babangida na nan da ranshi. Ko ina bangaren kasar nan ya samu. Mu yi la'akari da kasashen da muke kwaikwayon demokradiya kansu. A Amerika an samu uba da ɗa ba da dadewa ba, sun yi shugabancin kasar su. A Amerika an samu waɗanda ake kira al'umma ce ko kuma zuri'a ce ta shugabanci, wato Kennedy dynasty an same su. Kuma mu yi la'akari da kasashe waɗanda suke sun fi mu bambancin kabilu, kamar India sun fi mu yawancin kabilu daban-daban, sun fi mu bambancin addinai daban-daban, sun fi mu yanayin ƙasa daban-daban. Wani ma an ka gan shi gaba ɗaya zaka ce ba ɗan India bane, amma sun haɗa kansu. Saboda me? Saboda a India ne zaka samu makwabcinka wannan. Idan aka zo ranar sallah, sai makwabcinka ya zo yana yi maka murna, kayi sallah saboda kayi layya, kayanka abin da yake bauta ma wato sa, shi kuma sannan yake bauta ma, amma sai ya zo ya maka murna, kayi bikin sallah ka lafiya saboda kayanka abin da yake bauta ma. To ka ga mana in Najeriya ne aka dauko abin da nake bauta ma, kayanka shi har yanzu ina maka murna. To dole mu yi la'akari da cewa ba wani kyau ko ilimi ko karfi ko wani asali ko wani abu muke da shi da Allah ya yi mu a bangare na kaza ba a Najeriya mu. A'a, wannan ya nuna mana iyawar shi ne Allah ya yi mu da kabilu daban-daban don ya nuna iyawar shi. To saboda haka mai la'akari da wannan, akwai dimbin arziki da Allah ya sanya a ƙasar nan. Duk arzikin da ke akwai duniyan nan daga teku zuwa hamada ne suke da shi, kuma Allah ya bamu wannan. Muna da ma'adanai 138 a binne abdoran ƙasa, wanda yake muna da su da yawa, wanda man fetur shine na 8 a cikin muhimmancin manyan ma'adanan da muke da su, mafi yawancin su ma a arewa ne. To saboda haka duk wani wanda yake neman hadama saboda tattalin arziki, ba a ma kai ga matakin ba. In kai la'akari da sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya, kowa zai amfana a tattalin arzikin ƙasar nan. To saboda haka mai kokarin ilmantar da jama'a, domin mu ne wanzamai na harkokin siyasa yan arewa, mu ilmantar da su, mu kuma wayar masu da kai su sani cewa waɗanda suka fi su kishi na yarensu sun yi basu yi nasara ba. To mafi maslaha ita ce a yi kokari a samu haɗin kai, a zauna ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, domin ba mu fi Allah wayo ba wanda ya gwamnati mu tsamu ya kuma haɗa mu a haka.
To muna godiya kwarai Dr. Barista Mai Nasara Ibrahim Kogo Umar. A lokacin da Dr. Barista Mai Nasara yake bayani, mun samu babban bako wanda ya yiwo tattaki tun daga jihar Kano, kwamishinan muhimman ayyuka na jihar Kano Alhaji Muktari Ishaq Yakasai ya shigo wannan zaure domin ya halarci wannan zauren. Ya taso daga Kano ya zo, muna maka maraba da zuwa. Akwai kuma sanarwa da nake so in bada a wannan zaure. A iya kokarinmu na gayyato manyan baki, akwai ƴan Ohanaeze Indigo a ƙarƙashin shugabansu Obiozo da na yi ƙoƙarin nemi su turo mana mutane ko da ba sa jin Hausa. Duk bayanin da suka yi za mu iya fassarawa, ko kuma su turo mana wasu cikin mambobinsu da ke cikin birnin tarayya. Amma sai suka bani wata hujja ƙwaƙwara na cewa ba za su ƙi su halarci wannan zaure ba, inda ba kai tsaye ake nuna mu a dandalin sada zumunta na Facebook ba. Ɗaya kenan. Na biyu kuma, duk wani jawabi da za su yi a nan, mutanensu na kallo, mutanensu na saurare, mutanensu na ji, ba mamaki za a bi su ɗaɗɗe da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe a karkashe su. Shi yasa suke ganin ba za su iya turo kowa ba, kuma ba za su halarci zauren ba. To sai na ga ya dace mu yi wannan sanarwa a wannan lokaci da muka fara wannan zama. Kamata ya yi a haɗu gaba ɗaya, kuma mun yi ƙoƙarin gayyato duka kowa da kowa da za su zo daga ɓangarorin duka. Misali, waɗanda ke neman a raba Najeriya su samu ƙasa ta su ta Biafra, akwai kuma waɗanda kwanan nan suka fara cewa su ma suna neman shiyarsu na Oduduwa. To sannan kuma a nan yanzu muna da ɓangaren mu na 'yan arewa da ke cewa to kamata ya yi duk abin da za a yi, a yi ƙuri'ar raba gaddama saboda kowa ya tafi. To da duk mun haɗu, da za a ce eh, kowa yana da 'yancin ya faɗi albarkacin bakinsa. To waɗannan sun gagara zuwa, sun gagara halartar wannan zaure, kuma sun ba da hujja na cewa ba za su so su halarci wannan wuri ba. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin ga wanda Awalu Salihu da suka dauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri ku huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Salisu Shehu Ashaka da rayuwar binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau muna wani gurin saida abinci ne wani babban shagon saida abinci wanda ya suna shagalunku to a gefen sa akwai wani malami da muka samu malam ku menene sunanka
Halilu sunan
Halilu wa
Halilu Isa
to malam Halilu kaman daga wani gari kake
Sokoto
a ina a Sokoto cikin garin Sokoto koko ina
Gada
to malam wani irin sana'a kake ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yar bakaja ka haka ko
magunguna ne ke so na gargajiya
okay magunguna na gargajiya dangan shi to to waɗannan magunguna na menene
na gyara gida ne na aure na gina karfin maza haka na iyali
to ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida me yasa ka baro gida can gada ka taho nan Abuja kake wannan sana'a
saboda nan yafi min can gidan da na baro nan yafi shi yasa na baro gida na zo an nan Abuja yafi gida kan inda nake akan harkar kasuwanci na fi jin daɗin shi anan fiye da gida
to kaman yanzu wannan kaya da kake siyarwa kaman jarinka ya kai nawa
tun daga 50,000 abun da ya sama ina jiyas
jira 50,000
eh abun da ya sama ina jiyas
to amma akwai wace rana Allah kana kaman cinikin nawa
eh to ka san ita kasuwa ta Allah ce akwai lokacin da zaka yi ciniki yanda baka tunani akwai lokacin zaka yi ciniki kadan akwai lokacin da ma zaka yi to baka sai da komai ba
to amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba
ana ta an matsaloli ke ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana dai alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abun na duniya wanda kai ka ce ba ka samu matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah yake kare matsalolin da ake samu
to akan wannan sana'a kaman wace irin matsala ce zaka iya tunawa cewa wace ka taɓa fuskanta
wadan ka fuskanta a can da matsalar irin rashin kasuwa a can da can zuwan shugo wannan gwamnati na dan funkaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma Allah ya taimaka ta kauta ruwa amma farkon zuwan wannan gwamnati na hadu da matsaloli na rashin kasuwa
to a rana kana kaman cinikin nawa
nakan cinikin 10,000 sama ga haka duk ina yi in Allah ya kawo
rana daya to kaman aina kake gaga kaman nan birnin Abuja zaka kaman wasu na ganin binni ne kaman na ma'aikata ana magana akwai tsada sifuri da gurin gidajen zama kaman a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja
ne ina maraba ne
to amma kana biyan kaman kudin haya kaman a ce nawa
mun kama haya ne mun hudu muna biya 50,000 a shekara muke biya
a shekara naira 50,000
eh
to kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida
duk bayan wata biyu ko wata ɗan rabi ne kan zo gida
to shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa yaya ake shan sa
ana shan shi kaman wannan da ka gani haka kaga wannan murfi ne ai ko
eh
ana shan shi murfi hudu kullun kullun zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati ɗaya ya ishe ka zaka daina ma amfani a jikinka kafin ka saki amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko basir in ka banda bangaren iyali in ka sha shi lafiya lau ne ba tare da wata matsala ba ko zaka ci lafiya a jikinka yana kara mana miji kujari sosai da saurin kana da basir da sanyi duk zaka ci lafiya lau ne habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah
to malam Allah ba da sa'a
amin saboda mai nagode a'a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma Ghana ake hada shi
to kuke hada wannan magani anan daga Sokoto kake hado shi ka taho da shi nan kokowa anan Abuja kake hado shi koko daga nake samu shi
anan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna muku ga yana ana hada shi a Lagos wannan kuma nuna muku ana hada shi a Ghana amma akwai mayan yan kasuwa suke kawo mana sari a wurin na sayarwa.
Yanzu kaman wannan kana saran shi kaman nawa?
A to ai ka san kasuwa ne. Ita ina dai ga amma dai ina saran shi amma ka san kasuwa ne. Kaga yanzu kaman wannan ai ka ganda yake sa kaga kudin shi.
Eh naira 3,300.
Ya kuma ke saran sa to amma kun ba mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi.
To Allah ya taimaka.
Amin amin nagode. Nagode wannan dama dauka.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.